بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَهَلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ يَا مُسْلِمِي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركمو da kasancewa cikin wannan maktaba ta mu mai tarun albarka maktabatu darul ilmi dake wannan unguwa ta manawa cinan fadar jihar Gombe barkamu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na kaifa nurabbi auladana littafin babban malami Sheikh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah wanda muke gabatarwa cikin wannan maktaba a daidai wannan lokaci kuma a zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yini litinin daren talata wanda hakan yayi daidai da 17 ga watan biyun musulunci watan safar kenan hijira yauna da shekara 1447 daidai da 11 ga watan 8 na shekara miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba a darasin mu da ya gabata malin ya mana bayani kan as-sitru wal hijab sutura da ya halatta ya mace ta sa da kuma dora mulullubi akan sutura din ta sanya sutura ta mutunci sannan ta dora mulullubi ko ka iya ce masa hijabi ko lufaya ko jilbab ko duk wani suna da aka fada masa matukar ya dace da tsarin shari'a to mun yi bayanai kamar yadda malin ya rubuta a karkashin wannan gaba wanda muka jawo hankalin iyaye game da irin abubuwan da ƴaƴa mata a yau suke aiwatarwa wajen fita ta tabarujanci ma'ana fita da nuna tsaraici wa'ansu iyayen babu shakka zato mafi rinjaye ba su sani ba wa'ansu kuma sakacinsu ne ya hana su gano wa'ansu kuma ba su samu goyon baya a gun mahaifiyar ba macen ita uwar ta sani amma ba ta goye bayan a daina wannan al'amura marasa tsari ba makai kira ga kowane magidanci inda iya da ya mace budurwa to ya tsaya ya zuba ido a kanta iya take shiga ya take fita su waye abokan mu'amala da cikin yan mata kawaye har in baka yadda da mutum ba baka bashi izini ba karka taba yadda su dinga hira ko tattaunawa da yarka wannan haka tsarin shari'ar musulunci da ji kuma an kai hakan kai daidai ka sauki haƙin da Allah ya dora maka wannan shine kiwon da Allah ya ba mu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wannan gaba mun tsawaita bayani cikin hikimar Allah mun zo karshen gaba din za mu tashi yau insha Allah al-akhlaq wal adab a shafin littafi na 16 na 29 kai ko shafin littafi na 29 wannan kuma shine darasinmu na 14 a cikin wannan littafi mai albarka malike cewa al-akhlaq wal adab dabi'u na kwarai da ladduba da ake so a dora yara kanana a kansu su taso kan dabi'u masu albarka sannan su taso kan al'adabul fadila ladduba na shari'a ladduban zama da manya ladduban zama a makaranta ladduban zama a masallaci ladduban tafiya unguwa ladduban mu'amala da wanda suka girme su a shekaru duka wannan yana da kyau mahaifa su sani cewa su ne aula a kansu koya wa ƴaƴansu wannan tun suna ƙanana idan ka ga wanda ya girme ka ga yanda za ka yi in ka ga abokin mahaifinka ga yanda za ka masa in ka ga ƙawar gyatimarka ga yanda za ka yi mata in ka ga malaminka ga yanda za ka masa in ka ga abokin malaminka ga yanda za ka masa in ka ga kaza ga yanda za ka yi wannan wajibi ne a koyar da yara wannan ɗabi'un kafin su fara mu'amala da wa'ansu mutane da suke waje da su. Na ɗaya male yace nu'awwidu at-tifl istimal al-yadi al-yumna til akhdhi wal ata wal akli wa sharab. Male yace la duba na farko daga cikin abin da ya kamata a fara koyawa yara shine istimal, yin amfani da al-yadi al-yumna, da hannun dama. Ka koya wa yaronka amfani da hannun dama fil akdi wal ata, wajen karbar abu ko ba da wani abu. Koda zaka bashi wani abu mai ko hannun hagu kar ka bashi sai ka ce mai ko na dama. An fahimci wannan? Koda wani abu zai meka ya dauko da hannun hagu ya meka kar a karba, ya ce canja mai da shi dama ya meka. Wannan tun daga gida uwa da uba su ne malaman farko na yaro game da wannan matsala din. Shi yasa Abdullahi dan Abbas manzon Allah ya koya masa, ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul amma yalik. Ya kai yaro, idan zaka ci abinci kace bismillah, sannan kace da hannun dama, sannan kuma kace gabanka. A lokacin Abdullahi dan Abbas iya da karancin shekaru, ana ganewa a koya wa yaro ladabin ta'ammuli da hannun dama wajen al-aqd wal ata, bayarwa da kuma karba, wal akal wa sharab, da cin abinci da shan abun sha. Duk irgimar yaro kar ka daina cin abinci da hannun hagu, duk yanda za a yi, ko kuka ne yayi ta yi akan ka tirsasa masa cin abinci da hannun dama ko shan abun sha da hannun dama. Wa an yakuna qa'idan, kuma ya zamto idan zai ci abinci ko zai sha abin sha ya zauna. Kar a sabar masa cin abinci a tsaye, kar a sabar mata cin abinci a tsaye, kar a sabar masa shan abin sha a tsaye, kar a sabar mata shan abin sha a tsaye. A dinga kokarin ladabtar da su wajen zama, su ci abinci sannan kuma zama wajen cin abin sha, ana ganewa. Wa an yusammillah fi awwalihi, yaro idan zai fara cin abinci a koya masa cewa ya ce bismillah, shine ya ambaci Allah. Kame da mun kawo hadisin Abdullahi dan Abbas a baya, ya gulam samillah wa kul bi yaminik, ya kai yaro idan zaka ci abinci ka ce bismillah, sannan kuma ka ce da hannun dama. Ita bismillah kamar inviting kake yi wa albarkar Allah ta higo cikin tsare. Duk abin da kace bismillah kamar kana gayyato albarkar Allah ta fada cikin wannan tsari, ana fahimta? Yasa duk abincin da kace bismillah to sai Allah ya zuba albarka a ciki, ana fahimta? Koda a gida zaka fita ka bari an ce kace bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah, ana gane da kyau? Ko abin hawa ne bismillah majariha wa mursaha, dukkan wani abu farawa da bismillah gayyato albarkar Allah cikin abin ne. Yasa hadisi ya tabbata cewa kullu amrin zibari lam yabda bi bismillah fa innahu abtar, dukkan wani al'amari da ake neman albarkar sa agun Allah a fara hi ba bismillah, to wannan abin mai yankakken albarka ne, abin ba zai albarka ba. Kada mu manta, yasa aka ce koda ka manta ka fara cin abinci kana tunawa ka ce bismillah. Wani ya tambayi Imam Malik cewa akarmakallahu nini nazo fara cin abinci loma ta farko na manta ban ce bismillah ba, yace sai ka fada a loma ta biyu, yace loma ta biyu ma sai na manta ban yi bismillah ba, yace sai ka fada a ta uku, yace ta uku ma na manta, sai yace to kai wani irin cin abinci kake ne har ka ci loma daya biyu uku ba koshi ba, ana ganewa? Imam Malik inkarin ce to kai wani irin ci gare ka kai loma daya biyu uku har yanzu kuma ka daina cin abinci ba. To amma fahim da shi ne, ko da shaidan ya mantar da kai kana cikin cin abinci ka tuna ba kai bismillah ba, sai ka dora ka ce bismillah. An fahimta? A kallafawa yara har ma da manyan da matasan tunatar da su bismillah yayin cin abinci, ba ma yara ba, yanzu matsalar har manyan ma wasu matas wanda surutu zai zo ya kama cin abinci, kuma duk abincin da kake ci ba bismillah da shaidan kuke ci. An fahimta? In dai kana cin abinci ba bismillah, ko kana cin abin sha ba bismillah, tare da shedan kuke ci kuke sha. Yasa wani zai yi ta ci amma ba koshi. Ga abincin da yawa, ga abincin mai kyau amma ba koshi. Saboda me? Bai nemi albarkar Allah a cikin abincin ba. Ana gane da ke ko? Wannan kuma wai ba sai yara ƙanana ba, da yawa har matasa ma. Har wasu daga cikin matasa. Ana surutu za a fara cin abinci, ana surutu za a gama. Wani ma iya zagi, wani ma iya gulma, wani ma iya surutai. Da haka duk za a ci abincin a watsi. Wannan ba tsari bane a sunna. Wannan ba ladabi bane a musulunci. Idan za a ci abinci a fara da bismillah. Mutum kuma ya nutsu, ya sa malaman shari'a ma suka ce makaruhi ne ma kaiwa mai cin abinci bismillah sallama. Har idan wani ya shagalta da cin abinci, ya shagalta da karatu, to ba za ka mai sallama ba. Sai ka wuce kyale shi. An bai mishan nan? Kuma waye hamada hufi akire. Kuma Allah ladabtar da yaro cewa ya ce alhamdulillah a lokacin da ya kammala cin abinci. Farawa da sunan Allah, ƙarewa da sunan Allah. Farawa da neman albarkar Allah, ƙarewa da godewa Allah. To haka ake so duk mai cin abinci, namiji ne, mace ce, yaro ne, babba ne, shugaba ne, talaka ne, wane ne, wane ne, kowa in dai kai musulmi ne, ga irin tsarin da shari'a ta ce ka ci abinci da shi. Ka ce bismillah, ka ci da hannun dama, ka ci gabanka, sannan ka raba cikinka uku, ɗaya ɓangaren abinci, ɗaya numfashi, ɗaya ruwa, sannan ka kammala ka ce alhamdulillah. To duk wanda yi cin abinci irin wannan, wallahi summa tallahi har ya fara har ya gama lada ake rubuta masa. Domin ya aiwatar da koyarwar manzon Allah a cikin cin abincinsa, sallallahu alaihi wasallam. Kuma wata alkhairin ma da yanda Allah yake son mu da jin kai da rahama. Duk wanda yi tsarin cin abinci irin wannan, ya fara da bismillah, ya ci gabansa, ya kammala, ya ce alhamdulillah. Alladhi at'amani haza min ghairi hawli minni wala quwwa, an ce Allah zai gafarta masa zunubansa gaba daya. Allah ya ma arzikin abinci, ya baka ladan raye suna wajen cin abinci, kuma ya kankare ma zunubanka yayin da ya kammala cin abinci. Yasa ya ƴan uwa, duk wanda bai san shari'ar Allah ba, ana cin gasuwa akansa wallahi, ana cin gasuwa akansa. Duk wanda bai san tsarin shari'ar Allah ba, ana tafiya ana barin sa baya wallahi, ana tafiya ana barin shi a baya. Kuma ga aiki mai sauki, ga kuma gwaggwaban lada, ga kuma albarka, har da kuma kankare zunubai, duk a ƙarƙashin cin abinci ba. Amma wani bai san wannan ba, kuma ya ƙi ya zo gun da ake faɗa ya ji, bai sani ba, bai san bai sani ba. Kuma har ya ce yanzu cin abincin ba sai an koya mu cin abincin ba. Akwai tsari da shari'a ta ɗora komai a kansa. Wanda in dai ka yi, to lada Allah zai baka. Ko da abin a zahiri kai za ka amfani da shi. In za ka sanya sutura, ka ce bismillah. In za ka yi kaza, ka ce kaza. Duk abin da kake yi, in dai kana bin tsarin shari'a, wallahi lada Allah yake sa ki rubuta maka. Tafiya haka, cin abinci haka, shiga bayan gida, fitowa, mu'amala da iyali, kammalawa, zuwa kasuwa, dawowa, ina ne, ina ne. In dai kana bin tsarin shari'a, to ba abin da za ka yi wanda ba lada a kansa. Ana ganewa? Malai ce na biyu, ta'awidul walad an-nadhafa. Abu na biyu, a koyawa yara tsafta. Yaro iya fara tashi a koya mai tsafta, ya dinga wanke bakinsa iya brush, kada ya shigo cikin mutane da kazanta, ya dinga kokarin gusar da kazanta a jikinsa da tufafinsa. A koya masa tsafta dai, an san tsafta ai. Mahaifiya, wannan kusan aikin ki ne kashi sawa'i cikin ɗari. Inda yaro iya karami ko iya tana karama mace, ke mahaifiya ke ce kike da alhakin koya mata tsafta. Shi mahaifi ya fita neman dawa, neman masara, neman yanda za a yi. Amma ke kina tare da shi, ke kina tare da ita. Ko da ta fara zuwa makaranta, ko ya fara zuwa makaranta, to kuna tare. Wajibi ne a koya wa yara tsafta. Musamman an fara zuwa da su masallaci, an fara zuwa da su cikin mutane, an fara zuwa da su cikin jama'a. to a dinga kokarin nuna musu cewa shiga cikin jama'a sai da tsafta. In ya bata rigarsa, ya bata wandansa, to kar a bari shigo cikin jama'a da shi. A canja masa wa'ansu shigo cikin mutane. Idan ya saba da wannan da kansa wata ran zai fara canjawa. In ya duba tufarsa ya ga tayi datti kuma zai je wani guto, sai je da kansa zai je kubbe canja ya tafi. Amma in ba koya masa wannan iya yaro to har ya girma ka zai. Ya shigo masallaci da mutane da wari. Yazo cikin mutane bai yi kaza ba, bai yi kaza ba, bai yi kaza ba. Kuma da haka zai dore har ya girma a wannan tsarin. Wannan tsari ne akwai na kasu, akwai zubar daraja a cikin sa. An bai mijin da kike ko? To a koyawa yara tsafta. Shine ta'awidul walad an-nazafa. An gane ko? Fayu qassu azafirahu. A koya masa yanke farce. Ko a daga farcen sai dan daga a yanke masa iya gani. Daga ya fara wayo, an ga zai iya yi, to a fara gwada masa yi da kansa. Daga an ga farcen sa ya tashi ya dan fara, to a yanke a yanke. A koya masa da aikatawa a jikin sa. Sannan kuma idan ya girma zai iya a kwatanta masa yanda zai yi. An fahimta wannan? Kaga ashe barin fara ta kazanta ne ashe. Ba ado bane. Ba ado bane. A matsayin ka na gaye kowa ya zama masifa har mata ma wai a dinga barin farce zako zako a hannu. Kazanta ce. Duk abin da ya shiga ciki ba zai fito ba. Hannun musamman na hagu da shi ake tsarki. Da shi ake kaza, da shi ake kaza. Kaga a timis duk da tin ya shiga ciki kuma ba zai fito ba. Yasa duk abin da shari'a ta koyar shine wayewa. Kuma shine tsafta. An gane kike ko? Amma duk akasin abin da aka aro daga wajen Yahudawan yamma, wallahi akwai duhun kai a ciki, akwai kazanta a ciki. Amma wani zako zako za ka ga bar farcen sa fa. Dogaye dogaye ga suna. Wahi gaye ne. Ashe kazami ne. Yawa sunan sa kazami. A musulunci kazami kazanta yake. An bai mutu wannan? A koya ma yaro yanke faratu, faratu, faratu. Sannan waye gasilu ya dai kabla ta'am. A koya ma wa yaro wanke hannu kafin ya ci abinci. An zuba abinci to wanke hannunka. Ba za ka ci ba sai ka wanko hannunka haka ake yi. Ga abincin je ka wanke hannunka. Mahaifiya ta ita ce dama mai kula da abinci ai. Ta dinga kokarin haka in kai kuma kana nan zai ci abincin kai maka ladabtar da shi akan wannan. Duk kukansa duk rigimarsa kar ku bar shi ya fara cin abinci ba wanke hannu. Ya wanke hannu inda safe ne ya wanke ido ya wanke baki. Sannan yazo zauna ya ci abinci. Ana fahimtar wannan? Wannan duk da haka ake so yaro ya taso. Idan ya taso ya girma, to za ga duk abin da ake bukata dama ya riga ya saba da shi. Ana ganewa? Shine waye ga sule da shi kamar ta'am wa ba'dahu, kuma bayan da kammala cin abinci je ka wanke hannunka. An wanke hannu kafin fara cin abinci, an wanke bayan kammala cin abinci. Wannan shine tsari. Wanke hannunka, wanke bakinka. Ya dan zuba miya a rigarsa wanke saruwa ka goge. Wannan kai kai uwa ta yi kai kai har ya fara tasowa iya ganewa. To da haka za a ga yaro ya taso cikin tsafta da shiriya ya zama abin sha'awa a cikin yara. Domin an yi aikin gina rayuwarsa da numfashinsa da halayyarsa sun iya gari. Ana fahimta? Sannan yake cewa wa ta'alimuhu al-istinja. Sannan a koya masa tsarki. Daga zaran ya fara tasowa ya fara wayo, to a koya masa tsarki. Tun daga tsarkin fitsari. Idan ka yi fitsari to ka zuba ruwa. Kana fitsari zuba ruwa. In bai iya wanke bayan gida to a masa. Idan ya yi wayo a kwatanta masa ga yanda ake. Kar a bari har ya girma bai iya tsarki ba. Akwai zai taso dolo haka wani gaula-gaula haka. Amma daga an ga zaran ya fara kwatantawa ana koya masa. Uwa ta tsaya ta zuba ido har sai ya iya tsarki da kansa. Idan ka yi fitsari ka yi bayan gida ka fara wanke wajen fitsarin. A tsaya a kansa tuku. Ka wanke wajen fitsarin e to shikenan. Sannan wajen bayan gidan zuba ruwa dora hannunka aka karka cire hannun har sai ka ji ka gama wankewa. Ka wanke e to ga sabulu ko ga omo wanke hannunka. In ba wannan akwai gini dafa garun ban ɗakin ka gurza ka goge hannunka ka wanke shi da ruwa. Ko toka sato ka wanki hannunka. Wannan haka ake so fa aiwa yara ba. A tsaya ba gata bane a basu su sakalce. A ce yaro har ya girma bai iya daura wando ba. Har ta girma bata iya daura zani ba. wai ita yar gata ce yar hajiya ce ko yar dan alhaji ne wannan abu ne mara kyau abu ne mara tsafta ana fahimtar wannan da kyau wajibi ne a koya wa yara wannan tun suna kanana su taso da wannan tsaftar su taso da wannan tsarin wanda zai dora su akan gwadabe na kwarai ana gane da kyau ko a koya wa yaro tsarki shine al-istinja wa akhzul warq ba'da al-bawl liyamsahu aw lighasl bilma ko a koya masa amfani da al-warq shine kaman toilet paper haka wajen goge najasar ba'da al-bawl bayan fitsari ko ya goge najasar da wannan toilet paper din aw lighasl bilma ko a koya masa wanke najasar ma da ruwa an gane ko litasihha salatuhu domin ai tattalin ingancin sallarsa kun san idan ba tsarki ba alwala idan ba alwala ba sallah idan ba sallah ba musulunci idan ba musulunci ba higa aljanna kuma mai wannan daga tsarki ake sa dan bar neman aljannar Allah he tsarki ya yiwu sannan alwala ta yi sai alwala ta yiwu sannan sallah ta yi sai sallah ta yiwu sannan musuluncin ka ya tabbata sai musuluncin ka ya tabbata sannan zaka saran sabon aljannar Allah ana fahimtar wannan kaga malam duk anan abin da yake rerewa yake turowa yake cewa duk abin da ake so domin sallarsa ta inganta litasihha salatuhu an gane ko wala tanjus libasahu kar a bari ya dinga tara najasa da datti a tufafinsa daga an ga tufa ya fara datti to ya wanke tun bai iya wankin ba ana wanke masa daga zarar ya fara iyawa daga yan kananan kayan sa ka sun gida da dan wandansa ya fara yi ya fara yi ba gata bane duk kudinka danka ya koyi wannan duk halinka koda kai wanki kake bayarwa to danka iya yaro ya koyi wannan wanda ko tayi daren kure kawo mutu to dama ya iya wannan koda kudin sun kare to dama ya iya amma yanzu wannan kun san kudi ya karewa yi ko yana karewa amma karatu ba karatu bai karewa sai dai ka mutu da kayanka kuma dadin karatu ko gadan sa ba a yi Allah ko gado ba za a ko harafi dai ba za a gada ba koya masa dan wani abu in kyamace ce a koya mata shara a koya mata wanke-wanke a koya mata dora ruwan zafi a murhu a dora a koya mata girki in kai ubanta ne ai ba kai mijinta bane baka san wa za ta aura ba ko ba za ku dagoma da ita ba yaro zai fita karatu ai zai fita wani gare dole zai sarrafa kansa da kansa ai wannan shine hikima ta musulunci ba gata bane a bar yaro bai iya komai ba waje dan alhaji ne ko dan hajiya ne komai sai dai a masa wannan ba gata bane wallahi ana cutar da rayuwarsa ne akwai lokacin da hakan zai illatar da shi zai cize yatsa akan wannan illar da aka yi masa ana gane da kyau saboda haka yake cewa a dinga koya masa tsaftar tufafinsa ya wanke ya dinga sanya su cikin tsafta abu na uku an tatalaff fi nushina lahum sirra idan yaro ya fara tasowa shekara 10 ko shekara 12 to idan za a masa nasiha a jahiya suru ai masa nasiha a suru idan iya da kannai sun fara tasowa karka zo ka dinga zagin sa a gaban kannansa ba daidai bane amma mi sanna ai ya dan fara sanin shi babba ne ya dan fara sanin ga kannansa a baya idan zaka mai nasiha to ka ja shi gefe ka kira shi inda kake amma bulala ya kamata kai masa anan inda kuke da shi kai kaza 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 ka mai fada a surru kai da shi to wannan yana sa yaro yi saurin gyara laifinsa da kuskurensa amma kullun kana balbale shi da fada a gaban kannansa a gaban kowa da kowa to idan ya dake ya saba shikenan ya daidai tsoron ka kuma shikenan kuma abinda ake so gyaran ba zai gyara ba amma inda ya fara tasowa ya haura shekara 10 to idan zaka mai nasiha ko zaka mai fada ko zaka ladabtar da shi to ka jahi cikin suru kai masa an fahimci wannan shine an natalaffi nusuhina lahu sannan mu tausasa harshe yayin da za mu musu nasiha mu tausasa harshe kai wane ba ha ganin wannan wane da yake ba ka sha'awar wane yayanka kana so ka zama irin wane wanda ya ki jin maganar iyayensa
ka dinga masa musayi da na kusa kusa da shi wani yanzu ba abin sha'awa bane yayi kaza ya haddace qur'ani yayi kaza yayi kaza kai baka so ka zama shi wani kuma ga yana ya zama dan kalare ana ta neman sa an gaihi police station an kai shi gidan birsuna yanzu irin sa kake so ka zama musali ka dinga buga masa misalai da abin da zai kama wa kulwarsa suru da kai da shi kuma da lafazi mai taushi an gane ko wa alla nafdahum in aqta'u malaki ta kada mu zo mu dinga wulakanta su muna horizon din su dan sun yi kuskure a gaban mutane kana fada kana zagi a gaban kannansa da ƴaƴan makota wannan ba daidai bane ba daidai bane fa in asarru alal inad idan sun ci gaba da wannan taurin kan ba su dawo daga abin da ake so su dawo ba tarakkan rakkalawa ma'awum salasati ayyam wala nazid to yana ya halatta ka kame karka ƙara masa magana kuyi kwana uku da gare shi ka mai fadan asuru ka mai barazanar duk bai daina ba to sai ka dauke mai wuta ko ya gaishe ka ba za ka karba ba ko ya ce kudin tara ko ya ce kudin waye ba kai magana ba za ka masa ba ku kwana ku wuni ku sake kwana ku wuni to dole abin zai taba zuciyarsa ko ya zo ɗakin ka kai banza da shi ba za ka ƙara masa magana ba kai kwana uku a haka har in taurin kan nasa ya kai beji da siyar gaba ana fahimtar wannan kaga duk wannan matakai ne na ladabtarwa da tarbiyantarwa kuma tsari da musulunci sai malai ke cewa la nazidu amma karka ƙara da kwana uku al'amari na hudu amrul auladi bis sukuti inda al'azan ka koya wa ma yaranka shiru yayin kiran sallah da kaji an fara kiran sallah to kowa ya shiru kuma a ka'ida ko karatu ake mashiru ake yi an fahimta ko karatu ake na qur'ani ko na ilimi ko na waye indai an fara kiran sallah to shiru ake yi to haka nan ko kana cikin gida an fara kiran sallah yara suna ta surutu lokaci kowa ya shiru an fahimta wannan a koya musu shiru yayin kiran sallah sannan wa ijabatul muazzin bi misli ma yaqul sannan sun fara datawa sun fara magana ka koya musu cewa idan ladani iya kiran sallah bin sa ake duk abin da ya faɗa in ya gama kai ma ka maimaita idan ya ce Allahu akbar Allahu akbar to kai ma sai ka maimaita ya je hun ashhadu allahu ilaha illa Allah kai ma ka maimaita ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma ka maimaita ya je gun hayya ala salah sai kace la haula wala quwwata illa billah domin shi ba a maimaitawa siwa hayya ala tayn fi yaqulu la haula wala quwwata illa billah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala al falah hayya ala al falah duk la haula wala quwwata ake faɗa abu amma duk abin da ladani ya faɗa maimaitawa yake har ƙarshen kiran sallarsa an fahimci wannan kuma bayan an kammala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya ce ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati al qa'ima ati muhammad al wasila wal fadila wa ba'athu makaman mahmuda allati wa'adta manzon Allah ce halat lahu shafa'ati yawm al qiyam inda duk kiran sallah kana wannan to manzon Allah ce cetonka ya halatta a gare shi a ranar alkiyama ma'ana kana cikin waɗanda manzon Allah zai cece su ya kai su aljanna Allah ya sa mu da cikin su to kaga daga wannan ake koya wa yaro kuma har kai ma kana yi an fara kiran sallah kun shiru to shikenan kai ma ka dinga maimaita abin da ladani yake faɗa har ka je ƙarshe har kai wannan addu'ar wanda bai iya ba kana koya masa to da haka ake samun yaro ya taso da ɗabi'u na musulunci da koyarwa ta addini sannan yake cewa wa ijabatul muazzin bi misli ma yaqul summa salatu ala nabi sannan ka koya masa salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salatul ibrahimiyya ko Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid shine ka koyar da shi salatin manzon Allah sannan wa du'aul wasila sannan ka koya masa addu'ar alwasila wancan wasila din an ce wani matsayi ne a ranar lahira wanda manzon Allah ke cewa ku roƙa min wannan matsayin a gun Allah tunda ya ce wani matsayi ne kwaya daya wanda Allah zai biya wani bawan sa a ranar alkiyama kuma wannan matsayin ina kwadayin na zamani ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ku taya ni roƙon Allah in samu wannan matsayi ana gane da kyau shine ku roƙa min alwasila wal fadila shine koyi da wannan addu'ar ga ta mala ya rubuta ana Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma ya Allah hadhihi wannan addu'a addu'a ne tamma cikakkiya was salatul qa'ima kuma sallace tsayi sallace za mu tsayar saboda addu'a da sallah da zamu yi ma ya Allah ati Muhammad ya Allah ka bama wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama alwasila wal fadila wannan matsayin da kace zaka biya wani bawanka a ranar lahira to Allah muna roƙonka ka biya wa manzanka annabi Muhammad wa ba'su ka tada shi makaman mahmuda a wani matsayi abin godiya allazi wa'atta wanda ka alƙawaranta masa wannan shine addu'ar da cin ana cewa innaka la tukul fil mi'ad go to malamai sun ce bata zo a rubuce ba yawa bata cikin abin da aka rubuta in ka tsaya anan allazi wa'atta shikenan kai abin da aka ce kai ana fahimtar wannan rawahu al-bukhari an jabir bin abdullah radiyallahu anhu nabiyar an taj'ala li kulli waladin firashan mustaqillan in amkana idan yaro ya haura shekara 10 to kowane yaro in zai yi a mai shimfidar sa daban a ɗakin da suke kwanciya ga shimfidar ka ga shimfidar ka ga shimfidar ka inda halin haka din an fahimci wannan a raba musu gun kwanciya har in sun haura shekara 10 wa illa falihafan mustaqillan in kuma babu halin raba musu gunkwanciyar ga katifarka misali ga tabarmarka to koda tabarma ɗaya za su kwanta to kowanne mai yafinsa daban an bai mijo nan in na farkon bai iyu ba da rashin hali ko sha'anin rayuwa to kowanne yaro a bashi mai yafinsa daban shine falihafan mustaqilla in ware musu bed space ba zai yi ba to kowa sai a ware masa mai yafinsa na asani na kansa an bai mijo nan wannan duk tarbiya ake koyawa tarbiya ne malike cewa wal afdalu takasisu ghurfa lil banati wa ghurfa lil banin abin da yafi farala har ma wasu malaman suke cewa ya zama wajibi idan yaranka maza da mata Allah ya baka duk sun haura shekara 10 to wajibi ne ka ware ɗakin yara maza daban da ɗakin yara mata daban ka ware wannan amma ƙasa da shekara 10 za su iya kwana a gode ba matsala amma matukar sun haura shekara 10 to a ware ɗakin maza daban ɗakin yara mata daban an fahimci wannan shine malam ana yake cewa wal afdalu takasisu ghurfa lil banati wa ghurfa lil banin a ware wa yara maza ɗakin su daban sannan a ware wa yara mata ɗakin su daban wa zalika hibzan li akhlaqihim wannan kuma za su kiyaye mutuntaka su da halayyarsu na ƙwarai wa wasihatihim kuma hakan zai ƙara kare musu lafiyarsu na shida ta'awiduhu Allah yarmi al-awsaq khafi at-tariq a koya wa yaro kada ya dinga jefar da kazanta ko abun cutarwa akan hanya ana fahimta duk abun da ya yi na cutarwa ko kazanta kada ya sake jefa shi akan hanya hasali in ya ganshi ma ya dauki shi ya jefar da shi a wani yaro tun iya karbi a koya masa wannan kasu dinga jefa-jefan duwatsu da kayoyi da waye akan titunan mutane wa an yarfa amma ma yi uzi an kuma duk abin da yake zai cutar akan hanyar matukar zai iya ya dauke shi wani dutse ne ana tuntube da shi wani kaza ne mai bata tufafin mutane wani waye dai duk in ya gani zai iya ka koya masa ya dauke tunda manzo Allah ya ce a daukewar wannan shi ma ladan Allah yake bayarwa duk wanda ya gusar da wata kazanta akan hanya ko abin da zai cutar da mutane gusar da shi to akwai lada da manzon Allah ya alƙawarin Allah zai bashi at-tahziru min rufaqa'isu yara ka dinga gargada su kana jan kunnan su da munanan abokai sun fara tasowa shekara 12 13 15 akwai yara fitinannu masu inji ba sa jin magana to kai kokarin datse a mu'amalar yaranka da su da karfin tsiya kuma karka yadda su saba dan domin duk wannan ginin da kake yi wannan abokan za su rusa mashi an bai mutuwa nan inda ka gane yaro ba yaron kirki bane ubansa akwai sakaci wajen tarbiyyantar da shi to kai kokarin raba shi da yaronka kai tashi tsayin daka ka raba wannan tsakanin kun bai mutuwa nan shine mai yake cewa gargadin yara kanana game da rufaqa asu munanan abokai yaro mai dauke dauke yaron da yake zuwa gun yan kalare suna aikin hisyan taba suna kaza da kaza yaron da bai jin magana iyaye bai sallah bai zuwa makaranta to ka raba danka da wannan in ba ka raba shi ba wallahi zai dilme da shi an bai mutuwa nan da kyau ko yawa sai yake cewa maraqabatihim filu qufi fi shawara ko da tsayuwa akan titi ka raba danka da wannan yaron kini qufi wa maraqabatihim da tsayuwa da su fil min al wuquf bi shawara ka gargade su ko tsayuwa a titi ban yi dake da wani ba ku yi kiliya ya wuce ka wuce wannan ba matsala ba amma ku tsaya ba kai ba shi kar ma wata magana ta kara hada ku da shi har in kaga yaron ya fitina ba zai gyaru ba an bai mutan da ke ko na takwas at-taslim ala al-awlad kai mahaifiya na so ka dinga sallama wa yayanka ka dada kasuwa ne ka dada gona ne suna gida kai zaka fara cewa assalamu alaikum har in basu jin maka daga murya kowa ya ji abin mutan nan uba kana wannan a gidanka kana nema wa gidanka aminci a gun Allah kuma kana koyawa yaranka wannan sunna kai sallama kowa ya ji cikin yaranka assalamu alaikum ka daga murya sannan alal auladi fil baiti a gida wa shari'a ko da akan ka fito suna kofar gida ko za su tafi wani gu ka ci karo da su ka fara ce musu assalamu alaikum wannan shine tsarin manzon Allah da sahabbai an ce dama daga cikin haƙƙin dan uwanka musulmi izalakiyahu fa sallama alaihi idan ka hadu da shi ka ce masa assalamu alaikum ana bai mutar wannan wannan kuma alkhairi ne har mu manyan mu dinga wannan mu dinga gwama sallama a tsakaninmu tunda wani sahabi ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ayyul islami khair cewa cikin dabi'un musulunci me yafi alkhairi sai ma'aikin Allah ya ce tut'imu ta'am idan kana da hali ka dinga ciyar da mutane abinci mabukata kana ba su abinci to wannan dabi'a ce mai girma a cikin musulunci sannan sahabin ya ce summa ai sannan manzo Allah sai me ko bayan wannan sai ce taqra as-salam man arabta wa man lam a'rif ka dinga sallama ga wanda ka sani da wanda ba ka san shi ka da mutum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kuma aikin Allah yake cewa akwai gaba guda biyu da yahudu suke yi wa musulmi hasada a cikinsu gaba ta farko shine sallama da yahudu iya bakin cikin yaji yanda muke sallama da junanmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da yahudan gaske da ya san abin da yake bakin ciki yake shi domin ya san alkhairan da Allah ya zazzage a karkashin wannan guna biyu da yahudawa suke mana hasada sai at-ta'aminu ba'da al-imam inda nihayatu qira'atu al-fatiha fi salati ana gane ko shine cewa amin a bayan liman lokacin da ya kammala karatun fatiha a cikin sallah amin din nan da ake cewa to su ma yahudawa ba su suna bakin ciki domin sun san gabobi ne guda biyu masu darajar gaske a gun Allah idan ka ga mutum ka ce masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka gama masa addu'a ta duniya da lahira ka ce amincin Allah ya tabbata a gare ka rahamar Allah ta tabbata a gare ka albarkan Allah ta tabbata a gare ka to me rage ko babu da rage kai ma da aka ma idan ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh kai ma da kamin kai ma amincin Allah da rahamar Allah da albarkan Allah su tabbata gare ka sannan manzo Allah ce duk wanda ya wannan salamar full sallama mala'ika iya rubuta masa lada 30 bayan alkhairin da ka roƙa wa kanka da dan uwanka cikin sallama sannan ko mala'ika zai baka zai rubuta ma lada 30 wanda ya takaita akala a jumla biyu assalamu alaikum wa rahmatullah za a ba hidada 20 wanda ya takeita daya assalamu alaikum za a bashi lalle 10 amma wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu 30 wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu 30 assalamu alaikum wa rahmatullahi 20 wa alaikum assalam wa rahmatullahi 20 assalamu alaikum 10 wa alaikum assalam 10 yasa Anas dan Malik da yijin manzo Allah ya faɗa wannan hadisi wata rana kawai sai ya dauko jerar sa ya tafi kasuwar Madina yaje kofar shiga kasuwar sai ya girka kujerar sa ya zauna duk wanda zai shigo kasuwa ta hanyar sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ya gaji sai ya dawo gida ce ko yanzu ya ci riba ko mutum 10 ya samu kaga iya dalala 300 gira in mutum 60 ne in mutum 20 ne iya dalala 600 yawan adadin wanda kai wa sallama yawan adadin ladan da zaba ana bayin tarana to amma ka shedan shedan a'udhu billahi minash shaitanir rajim takai ta kawo akwai musulmin da zaka mai sallama ruwa ba zai amsa ka ji wai wannan wai ransa ba ji yake kamar irin wannan addu'ar mai tsada amma wai ba zai amsa ba wallahi ba zai kuma wannan addu'ar da kamar sallama ba kudin da zai siye ta wallahi babu shi kai wa mutum sallama wai iya ji iya gani ba zai amsa ba to shi yasa manzo Allah ya ce kai kai hakuri wanda yafi shi alkhairi ya amsa shine mala'ika duk wanda ka hadu da shi kace masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in ya amsa fa ni'ima in ma bai amsa ba fa ni'ima kai dai abinda aka ma alƙawari ka samu
kowa da akidar su ba sa amsa kowa sallama sai wani da suke akidar su kana makwabtaka da su kullum za ka wuce su to zai wuce haka kawai barka dai barka
a'a ka musu sallama
ai sallama
eh sosai kuwa ai su jahilai ne ai sosai kuwa a gidan musulunci ba wannan ai manzon Allah yace ko da za ka yi wa mutum salama ya ki amsawa ka masa wanda ya fi shi alkhairi ya amsa shi ne mala'ika ya amsa shi kuma ka rabbe ka bar shi da jahilicinsa da duhun kansa a sosai kuwa kuma yayi asara kullun iya cikin asara kuma iya cikin bakin ciki kawai dan bambancin fahimta ni da kai addini ne ma sallama ka ki amsawa mun yadda duk Allah ɗaya ne mun yadda ni da kai manzon Allah ne mun yadda qur'ani qur'ani ne mun yadda sallah biyar muke a kullun mun yadda za a mutu mun yadda za a yi hisabi mun yadda da wuta da aljanna duk ba mu samu bambanci da wannan ba sai dan wani reshen abu kuma zai sa na masallama ka ki amsawa da wani dalili me dalili ni ba musulmi bane kenan kai malamai sun ce ko arne ne ma kamar sallama arne da baya sallah me kake so ne da shi ya musulunta mana idan ya amincin Allah ya sami sai musulunta ka ci riba kuma in arne ma sallama ka amsa balantana musulmi mai sallah wannan malam duk wani abu ne da wanda gargajiya da kuma fahimtar addini ba karatu ta jawo shi amma irin wannan sabanin da zai sa wani ki amsa ma sallama a yau to lokacin sa bai ma an same shi in dai irin wannan sabanin ne wallahi lokacin sa bai ma zame shi assalamu alaikum wa alaikum assalam dai
dan tambaya daga wata akan sallah gode ya isa da sallah dai sallah
ya kuma a to da mai ba ce fara sallah ba mai yajin bauli yan lokacin da zaka fara sallah sai kai bawlin ka ga masu kai ga sallar ka amma ba amma ce kai sallah kana jin bauli ba saka wannan ba da bayan gida da bawali da an kawo abinci za a ci duk sai an yi sana'a zuwa yi sallah domin ita sallah tana buƙatar nutsuwa ne yawa tana buƙatar nutsuwa ba ta san ka matse bayan gida ko ka matse fitsari kana ji ka ce ka gama sallah bai halatta ba ka je ka yi larura ka kai tsarkin ka kai komai ka nutsu kai alwala ka zo kai sallah a nutsi wannan shine abin shirya da shi malike cewa a ka koya musu yin sallama ko yawa fil baiti wa shari'a da titi ma manzon Allah kananan yara ma sallama yake musu manzon Allah da cikin dabi'un sa idan yazo ya samu yara kanana suna wa sahihin sallama kaga dai za a ce ma ba su da hankali ma to manzon Allah sallama yake musu kananan yara wasaffi kuma ko suna cikin sahu ma kamar sallama bi lafazi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaga ni ko ya kawo wannan lafazin cikakke amincin Allah ya tabbata gare ku da rahamar Allah da kuma albarkokin sa kuma ina ka fi so Allah ya amintar ba gidanka ba ina ka fi so Allah ya kwarara albarka da rahama in ba gidanka ba amma shi ma wani yafi karfin yayi sallama zai ga gidansa sai dai buga kyawaran kofa da kafa fa fa inda ka san sa san asa tarkikken sa an kunje shi wai yayi sallamar ma wai gani yake wai wai ya fadi wai za a rena shi ya bigi nan ya bigi nan kawai shine wai alamar ya shigo Allah sarki abin tausayi na tara male ce tawsiyatul walad bil ihsani ila al jiran wa adami aizaihim kai mahaifi da kanka zaka fara koyawa yaronka kyautatawa makota ya dan fara datawa zaka yi wa makocinka alkhairi ba shi kai maza an bayyanta za ku kulle dan kwana shinkafa biyu kwana masara biyu kwana gari biyu bayar kai masa dan wata tufa ce zaka mai kyauta kulle a leda kai wa wani dan wani kudi ne ka samu zaka bashi kyauta dan kulle a leda kai wa wani haka ake tun suna karana akoya musu wannan akoya musu kai kyauta akoya musu kai sadaka kaga wannan kana dasa masa shi ma in ya girme kwaikwai wannan an bayyanta wannan ko koya musu kyauta da makota ko koya musu alkhairi wa makota da makusanta ku dinga sanya ƴaƴanku a cikin wannan alkhairi kuna haduwa da su kuna yi kana dora masa yana kaiwa wannan kana abin da ya kamata kenan wa adami izaihim ku hana su cutar da makota ko da yaran makoci ne ya shigo to karka bari yaranka su cuci shi karka bari yaranka su zalunce ko da sun fi karfin sa hana su wannan in kaga sun yi ka tsawatar musu an fahimci wannan in suna cin wani abu ya zo ka ce su dauka su bashi karka koya musu ruwa duk wanda ya shigo gidanka to bakonka ne kuma abin da zaka bashi alkhairinka ne baka san wani abu a zaka yi a duniya Allah ya karbe shi zama lada a gare ka ba an fahimci wannan ko da dan abu ne a dan yaga a bashi ko da ci ake ko gasawa ake ko dafawa ake yazo idansa ya gani to a dan yebo wani abu a bashi tafi ba san inda albarkar Allah take ba ana ganewa da kyau da kai da iyalinka duka koya wa yaranku wannan abu na goma yake cewa ta'awidul walad ikramud dayf ka koya wa yaranka girmama bako idan kai bako a dinga tattalin bakon ana gyara masa gun zama ana masa kaza a gaban danka yana gani har ma inda hali a sabunta abinci a sabunta mai gunkwanci a share nan a goge nan a fesa turare anan duk saboda bako an fahimci wannan ka koya wa yaro girmama bako a gabansa ka dinga abubuwan da na karamci da girmamawa manzon Allah ya ce wanda ya imani ga Allah ya imani da kiyama za ta tsaya falikurim dhaifahu ya girmama bakonsa ya girmama bakonsa to ka dinga koya wa yaro girmama bako ana gane ko a gabansa zaka dinga abubuwa da girmamawa da kyautatawa da hidima shi ma abin ya zauna a zuciyarsa ya girma da wannan abin a ransa shi ma ya ga yadda mahaifinsa yake watiramihi da girmama bakon bayan karrama shi da girmama shi karramawa shine abin da ya shafi makwanci abinci da sauransu ihtiram kuma kai ka bada konsan a kansa ka samu lokaci ku zauna da shi ka ji me ya zo da shi a wani labari ka ebe mai kewa a takaice ka nuna kai kana da konsan da shi har ma an da hali ka sa shi a abin hawa ku zagaya ku je nan ku je nan ku je nan ka samu lokaci inda gurabe da yake da bukatar gani a garin da kake din ko zo mu je nan shine kaza da kake ji ana labari nan shine kaza duk wani iya cin ihtiram in su masallaci ne ku tafi da shi ko da shi kasaru yake yi amma dai gurabe ne masu muhimmanci ko gun ta'alim ko wajen wani babban malami iya jin labarin sa a radio ko iya ganin sa a television ko iya ganin sa a waya to kai kokarin ka je ka hada shi da shi a ce wannan shine malamin nan ba mutumin da ya zo daga karkara an kama wannan ka gama masa duk wani abu da yake gani yake jin labari kai kokarin sada shi da yanzu ka yi to wannan shine ihtiram ka nuna kulawarka ta musamman in kasuwa kake ku je da shi abokan kawa na bako na ne wallahi bako na ne dan uwana ne zo daga kauyen mu ya zo daga garin mu kuje gun abokanka, kuje gun ƴan uwanka, duka nuna masa wannan iya cikin girma bako a cikin shari'a. An fahimci wannan? Wa taqdimu dhiyafa lahu, kuma a dinga gabatar masa da dhiyafa, shine gara ta saukar bako. Allah ya sa maka na da hari daga an kawo wannan, an cinye aje saki kawo wannan, daga an dan taba wannan, a kai bar wannan ga wannan, ka dinga yi masa wannan, shine taqdimu dhiyafa lahu. Aje a siyo wani abu da ake yi na yayin haka, aje a siyo wani abu a waje bayan wanda aka dafa a gida, duk wannan inda hali haka ake suka yi wa bako, inda hali haka ake suka yi wa bako. In ba hali kuma la yunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq ma atahu Allah. In ba hali sai kai gurgurdan ikon ka da Allah ya hore maka, inda hali kuma kai masa duk abin da ka masa ba faduwa ba asara. Ana fahimtar wannan? Wannan shine karshen wannan gaba ta koya wa yara al-akhlaq wal adab, wanda ka dau wannan abun daga guda 1 nan zuwa 10. Allah ya taimake ka koya wa yaranka wanda za su yi cikin tarbiyya da mutunci, za su tahi cikin saurin ya kamata, za su tahi cikin alkhairai da ba su da iyaka na duniya kuma da lahira. To ina ganin za mu samu matsaya nan insha Allah, sai mu tsaya a wannan gaba idan Allah ya kai mako mai zuwa, sai mu tashi akan al-jihad wa shaja'a, koyawa yara kokari da kuma jarumta. Kar ka bar yaran ka ya zama rago. An fahimci wannan? To wannan shine darasin da zamu yi idan Allah ya kai mako mai zuwa. Lansa Allah ya musa kai da alkhairi, duk wanda ya bada gudunmawa ko ta ziyara ko ta addu'a, muna addu'an shi ma Allah mai sa kai da alkhairi, kuma Allah ta'ala ya bashi lafiya, ya saka fara yayi, ya kara masa lafiya da jagoranci. Wadanda ba su da lafiya cikin ƴan uwan mu a asibiti ko a gidaje, muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya, mu kuma Allah ta'ala ya dade mu da lafiya da imani. Ya Allah ta'ala muna roƙon ka ba mu damuna mai albarka, wannan damuna ta mu Allah ka dirar da ita da alkhairi, wannan sauki na abinci da Allah ya kawo shi Allah ka dira mana da shi, wannan sauki Allah ya karo sauki akan sauki. Ya Allah, ya Allah ka buɗa kowa cikin harkokin sa. Ya Allah, duk wanda yake neman abinci Allah ka hore masa ta ko ina daga cikin fallarka ya rabbul alamin. Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan gari da wannan ƙasa da wannan jiha da sauran garuruwan musulmai. Ya Allah ka ba mu lafiya, ka ba mu zaman lafiya, duk masu taimakawa addini a duk inda suke Allah ka taimake su, masu yi mana zagon ƙasa a duk inda suke Allah ka yi mana maganin su. Allah ka daga musulunci da musulmai, Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai. Allah ta'ala muna roƙon ka samu wani lafiya, wanda ya asasa wannan maktaba ya gina ta, Allah ya saka mai da alkhairi, Allah ya mai sakayya da aljanna, Allah ta'ala ya ƙara masa albarka a cikin rayuwarsa da dukiyarsa, ka bashi tsaro da mu duka, Allah ka tsare mu daga dukkanin cutarwa. Daliban ilimi Allah ta'ala ya ƙara albarka, yan kasuwa da suke zuwa wannan karatu namu Allah ya musu albarka a kasuwarsu, ma'aikata da manoma da dukkan wani wanda yake zuwa wajen wannan darasi Allah ke masa albarka, kuma Allah ka mai da shi gidansa lafiya. Mata da suke zuwa suke hawa sama su ji wannan darasi, su ma Allah ya musu albarka, Allah ya biya buƙatunsu na alkhairi, Allah ta'ala ya samu wani da rayuwa lafiya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Akwai shugaban da yake kula da social media, Malam Sani, shi ma wajen kwana uku ba lafiya, amma yau Allah ta'ala ya kaddara ka sallamo shi a asibiti har ma gashi ya zo wajen karatu, to muna addu'an Allah ya kara masa lafiya. Abin da yana jinya Allah ya saka fara ne, Allah ya kara masa budi cikin kasuwarsa, Allah kamar jagora cikin al'amuransa da muduka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.